This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa tare da mu. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Asabar 30 ga watan Nuwamban 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA tare da wakilin muryar Amurka Madina Dauda. Shirin a yau zai kawo muku tattaunawar ƙarshe da Muhammad Bashir Ladan ya jagoranta a Yaounde babban birnin ƙasar Karamaru. Tare da matasa da manyan 'yan siyasa inda suka tafka muhawara akan mulkin demokuraɗiyya a ƙasar. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba kan gabatar. A yau shirin zai kawo muku ci gaban amsar tambayar Musa Usman Kano da Garba Muhammad Yola akan tarihin masarautar Ilori da dangantakarta da ƙabilun Fulani da Yarbawa. Amma dai da farko Zara za ta fara da karanto mana labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a yau cewa jiragen samanta sun kai hari kan wuraren da ake safaran makaman kungiyar Hezbollah da ke kan iyakar Syria da Lebanon, yayin da take gwajin tsagaita buɗe wuta na kwana ɗaya wanda ya kawo ƙarshen faɗan da aka shafe watanni ana gwabzawa tsakanin ɓangarorin. Rundunar sojin ta ce ta kai farmaki kan wuraren da ake amfani da su wajen safaran makamai daga Syria zuwa Lebanon bayan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta fara aiki, wanda rundunar ta ce ya sabawa sharɗan yarjejeniyar. Kawo yanzu dai babu wani ƙarin haske daga mahukuntan Syria ko masu fafutuka da ke sa ido kan rikicin ƙasar. Har ila yau Hezbollah bata ce uffam ba. Jiragen saman Isra'ila sun kai hari kan sansanonin kungiyar Hezbollah a ƙasar Lebanon saboda sabawa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tun bayan da ta fara aiki a ranar Larabar da ta gabata. Yarjejeniyar dai bata yi magana akan yankin Gaza ba, inda ake ci gaba da gwabza faɗa. Inda a yau wani hari da Isra'ila ta kai kan wata mota ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar a cewar Munir Al-Bosh, wani babban jami'in kiwon lafiyar Falastino, wanda ya ce adadin ya hada da ma'aikatan kungiyar agajin abinci ta World Central Kitchen guda uku. A yau ne Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya faɗa cewa 15 daga cikin filayen tashi da saukar jiragen sama na fararen hula a Ukraine an lalata su tun bayan da Russia ta mamaye ƙasar a watan Fabrairun shekarar 2022. Ukraine, wadda hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasar ta ce tana da filayen tashi da saukar jiragen sama na fararen hula guda 20, tana ci gaba da binciken hanyoyin buɗe sararin samaniyar ta a wani ɓangaren. Da rufe gaba ɗaya tashar jirgin sama tun bayan fara yakin. Shmyhal ya ce Rasha ta kai hari kusan sau 60 akan ababen more rayuwa na tashar jirgin ruwa na Ukraine a cikin watannin da suka gabata, inda ta lalata kusan wurare 300 da jiragen ruwa na fararen hula 22. Shugaban Kenya William Ruto ya faɗa a yau cewa shi da shugaban Uganda Yoweri Museveni za su taimaka wajen sasanta rikicin da ke tsakanin Habasha da Somalia, wanda ke barazana ga zaman lafiyar yankin. Habasha da ke da dubban sojoji a Somalia domin yakar 'yan ta'adda masu alaka da Al-Qaida ta samu sabani da gwamnatin Mogadishu ne kan shirinta na gina tashar jirgin ruwa a yankin Somaliland. Yankin da bai samu karbuwa a duniya ba duk da cewa ya dade yana mulkin kansa kuma da zaman lafiya da kwanciyar hankali tun bayan ayyana 'yancin kai a shekarar 1991. Wannan cece-kucen da ya kunno kai ya janyo Somalia, wadda ta shafe shekaru tana samun takun saka tsakaninta da Habasha dangane da gina babbar madatsar ruwa ta Addis Ababa a kogin Nilu da kuma Eritrea. Kokarin warware takaddamar da aka yi a birnin Ankara na kasar Turkiya ba a cimma nasara ba. Har yanzu dai kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Taiwan ya tashi a yau Asabar a wata ziyara da zai kai kudancin tekun Pacific da ziyarar kwanaki biyu a Amurka, wadda shine na farko tun bayan hawarsa kan karagar mulki. Li Taiji zai yi ziyarar mako guda a tsibirin Marshall, Tobago da Palau, abokan diplomasiya uku na tsibirin mai cin gashin kansa. Koda yake Taiwan na da kyakkyawar hulɗa da sauran ƙasashe da dama, amma tana da ƙawancen diplomasiya 12 ne kacal. A baya-bayan nan dai tsarin diplomasiya mai cin gashin kansa a Taiwan yana fuskantar matsin lamba daga China. Babu tabbas ko Li Taiji zai gana da wasu jami'an gwamnatin Amurka mai jiran gado a lokacin ziyarar tasa. A watan Yulin da ya gabata ne zababben shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a wata hirar da aka yi da shi a Bloomberg cewa ya kamata Taiwan ta biya kuɗin tsaronta. Tsibirin dai ya sayi biliyoyin daloli na makaman tsaro daga Amurka. A yau ne kasar Georgia ta sanar cewa ta kama mutane 700 a zanga-zangar da aka yi ta kwanaki biyu sakamakon matakin da gwamnatin kasar ta dauka na jinkirta tattaunawar shiga kungiyar tarayyar Turai sakamakon rikicin da ya biyo bayan zaben kasar. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce an tsare mutane 700 saboda tada tarzoma da rashin bin doka da oda. Sanarwar ta ce masu zanga-zangar sun yi ta jefa abubuwa daban-daban da suka hada da duwatsu da kwalabe da kayayyakin karafa ga jami'an tsaro a cikin dare.
A gaida Zahra Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Madina Dauda da shirinmu na gaba.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Yau ma muna kasar Kamaru, inda abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan ya jagoranci tattaunawa tare da mahalarta zauren kan yadda demokradiyya ke gudana a kasar Kamaru. Bismillah Bashir.
To bara mu koma sashin Muntari Hamisu kuma a can bamin da Malam Muntari Hamisu, to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan kasar Kamaru tun 1990?
Demokradiyya na nawa a nan kasar Kamaru, domin in mun lura tun 1990 lokacin da aka jami'iyyu daban-daban da ƙarfin SDF a wannan lokacin, an kama ganin cewa kowa ya yi sai faɗi abin da ya ga dama, wanda dai ya ga ana taka doka saboda a yi gyara. To amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata, sai a kama shi a rufe sa. Kaga demokradiyya a nan yana nawa. Ta wajen zaɓe, mun duba hukumar zaɓe, shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukumar zaɓe, kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe. Wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zaɓe, akwai ɗan sanji kam a wajen maganar zaɓe, amma magudin na da yawa har yau. In muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zaɓe ne a ƙasar Kamaru da wahala, domin muna ganin yadda zaɓen yake tafiya, wato ainihin demokradiyya yana nawa a ƙasar Kamaru. In muka duba gabanin a haɗe ƙasashen biyu, wato West Cameroon da East Cameroon, 1957 zuwa 1959 akwai su KNDP na su Endre da su Foncha da sauransu, kowa na da jam'iyyar shi. A lokacin demokradiyya so mahaɓaka kafin sashen English su haɗe da sashen Faransa, amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma 1990 nan da aka sake dawa da demokradiyyan, kuma da ba a bashi ma ana aiwatar da shi.
So Alhaji Muhammadu Jafaru, biyan da aka yi dai mai yiwuwa amsarka za ta bambanta da ta shauran, in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, wato jam'iyya mai mulki kenan, duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan, menene ra'ayinka kan wannan tambaya tamu?
Dangane da batun demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru, babu dai abin da za mu ce sai dai mu sake gode ma shugaban ƙasa Polibiya da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru. Domin ko shakka babu a cikin Afirka dai, Kamaru na daga cikin ƙasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba wanda kasa ce wanda ta ba mu kowa yi yankin addinin sa, ko da wuta kake bauta mawa, matuƙa baka takura ma wani ba, baka da matsala. Wannan ci gaba ne ta bangaren addini wanda aka san. Na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa. Yau kamar muna da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin waɗannan ƙasashen, kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan ƙungiyar nasa. Bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum mu'amala tsakanin ƙasashe da ƙasashe da tsakanin mutane da mutane, kamar ta yi rawan gani ta wannan ɓangaren. Saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu Allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka.
To malam Shehu, koma fannin matasa a demokradiyya din, wani irin gudunmawa ka ga sun kawo? Idan ka duba matasa zaka ga kaman a jam'iyyar CPDM zaka cewa suna da wato bangare guda na matasa, kuma suna nan daiwa a ciki, suna da shugabannin su, suna da tsari daban-daban a nasu fanni. Haka zalika in ka duba fannin yan adawa ma haka nan, yawanci zaka cewa matasa a yanzu sun fi yawa a cikin harkar siyasa. To wannan baya nuna alamar ci gaba a kasan?
Ai su matasan tsammanin wa rabbuka suke yi, don dole in kai kokari ka fada a kogi dole ko takobi aka mika ma ka kama. Yan siyasa kai akwai su da wato batutuwa, kai ka ce zuma, haka za su yi ta sayar muku da mafaki-mafaki, wato su gamsar da ku cewa in sun hau za su kawo muku canji. Alhali matasan da kake gani mafi akasari ba wani tsari na matasa a ƙasa, dole wannan ba su da mafita she wannan jam'iyya. Saboda yanzu in ka je jam'iyya ma da take mulki a ƙasa, za ka samu mutane sun yi shekara 40-50 a matsayi guda, ba canje-canje, kawai su ne, ko kai biyayya ko ka ƙara gaba. To wannan su suna gani kamar mafita ne. To ba a yabo ɗan kuturu she ya girma da yatsu. To yanzu she yasa muke ganin mu jira tukun mu gani, don ba za a iya ce mu yanzu ga wani abin da su ƴan adawan suka yi ba. To babban matsalan da yake fuskanta mu kuma matasa yanzu an sa sun yi karatuttuka da yawa, ga takaddu amma ba aikin yi. Kowa ya koma aikin acaba, wannan ya koma shushaina. Kaga mutum yana da degree, yana da masters, amma ya koma gadi. To kaga ba wani tsari na matasa a wannan ƙasa. Ya za a yi a ce mana demokradiya kuma mun san ana yin don al'umma ne, don biyan bukatan al'umma. To amma ba wani abin da al'umma suke amfana da shi, har matasan ma ba abin da suke amfana da shi. Wannan jami'an adawan sai dai yanzu nan gaba in mun ga wanda suka taka, sannan mu ce ga wani abin da suka yi. Amma a halin yanzu ba wani tsammani da ko kuma kyautar zaton da za a yi musu, don kusan su man aka samu matashi guda ɗaya aka bashi matsayi, manta yake da rago.
To malam Muntari Hamisu, idan muka duba yanzu ya kaga ci gaban matasa a fannin abin da ya shafi siyasa a ƙarƙashin mulkin shugaban ƙasa Paul Biya, ba ka ganin cewa matasa dewa yau sun nuna suna kawo nasu gudunmawa a fannin siyasa? Wannan kuma shin ba za a ce albarkacin mulkin Paul Biya aka kai ga wannan matsayi ba?
Lallai matasa dewa sun shiga siyasa, amma me suke samu a siyasan da suka shiga? Jaka-jaka biyu, 1000 francs da gwamnatin Paul Biya ke ba su saboda su je su yi zaɓe, ko kuma shinkafa da ake ba su, ko sardin da ɗan bread da ake ba wa mutane, shine za mu ce suna samun nasara a gwamnati? Gaya min mukamai da suke na ƙasan Kamerun na samari guda nawa ne aka ba wa 'yan samari da matasa? Ko ministan matasan ma tsoho ne, ba matashi ba ne? A lissafa mini mutum mai shekara ƙasa da 40 wanda yake cikin gwamnatin Paul Biya, ko kuma shi wani director ne, ko kuma shi wani babba ne a wani waje mu gani, ko secretary general na wani minister? Babu su. Saboda haka ba inda ake taimakawa matasa, illa iyaka rashin aiki. Matasa sun yi karatu, sun yi boko, babu aikin yi. Yanzu suna gani in suka shiga siyasa suna bin masu kuɗin, bayan su ririri ɗan abin da ya faɗo suna ɗasukan ɗan samu. Amma ba wani riban da gwamnatin Paul Biya ya ciro matasa, ba kuma hanyar da aka fitar inda matasa za su samu aikin yi har su samu abin da za su tsaya suna yi ba. Duk waɗannan yaƙe-yaƙe da kace ji a Northwest, duk abin da kace ji ke faruwa a North da sauransu, duk maganar rashin aiki na daga cikin wannan.
To malam Hamisu Muntari, daga ƙarshe mai kaga ya kamata a yi domin a haɓaka demokradiyya a ƙasar Kamaru, a tabbatar da demokradiyya irin ta gaskiya wanda kowa zai ci ribanta, musamman da shugabannin da kuma mazauna ƙasar gabaki ɗaya?
Na farko, kundin tsarin mulkin ƙasar Kamaru ya ci a sake la'akari da shi, a sake duba shi, a yi masa gyara. Na biyu, kundin zaɓe na ƙasar Kamaru wanda Elecam take amfani da shi ya sace a sake zauna kuma a sake gyaransa. Akwai abubuwa da yawa da ya kamata a cimma gyara a ciki. Na uku kuma bin doka da rike doka, domin kasan Kamaru tana da dokoki wanda idan dan hamayya ne ya taka doka za a kama shi, amma idan dan siyasan na sashen gwamnati yake wannan baya taba shi. To wato akwai wanda doka bai taba su, akwai wanda kuma doka na shafan su. Saboda haka nan a saka wannan abin da muke kira turanci rule of law, sa'annan kuma a ƙarshe a ba kowa matsayinsa da ya cancance shi a wajen da ya cancance za a bashi. Ba a dinga bi ana ba wa 'yan uwa da sauransu da 'yan kabila ba, wanda yake kawo yawanci za ga 'yan kabila ɗaya ne suke nan a wajejen ma'aikata guda da sauransu. A'a, a ba waɗanda suka cancanta abin da suka cancanta su yi. In ka duba akasarin mutane waɗanda nake magana, matasan nan da nake maganan su, ga sunan birjik a kowane jam'iyya suna nan, amma ba su da abin yi. Na ƙarshe kuma shi ne a yi la'akari da cin hanci da rashawa. Wato ita wannan ƙungiya da gwamnatin Kamaru ta saka na CONAC, wanda ake kiran shi mai yaƙi da cin hanci da rashawa, a ba su ƙarfin kamawa kuma su hukuntar, su karɓo kuɗin su tare shi. Ba sai dai su ba da recommendation ma shugaban ƙasa cewa ga abin da suka gani, sai yadda ya ga dama ba, ya zaɓi wanda zai kama ya sake, wanda zai sake ya bar wanda ya ga dama ya bari ba.
To jama'a masu sauraro, kun ji yadda shirin namu kasance a yau, inda muke tattaunawa ne dama akan maudu'in demokradiyya, ci gaba da aka samu ko rashin ci gaba a kasar Kamaru. Bakin namu su ne Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyya mai mulki wato RDPC ko kuwa CPDM daga gabashin Kamaru wato a birnin Bertuwa, shi kuma Muntari Hamisu daga arewa maso yammacin Kamaru musamman a birnin Baminda a yankin Ingilishi. Bakin kuma akwai Sise Bamanga, shi kuma daga birnin Duwala wato birnin cinikayyar kasar Kamaru, shi Shehu Usmanu daga babban birnin Kamaru Yawunde.
Madalla Muhammad Bashir Ladan a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu mako mai zuwa, inda za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. Mu huta lafiya.
A gaida Madina Dauda, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, ko kuma a bibiye mu ta kafafen sadarwa kamar Facebook, X wato Twitter a da, da Instagram. Ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyinsu. Musa Usman daga Kano, Najeriya, da Garba Muhammad Yola shi ma daga Najeriya, kan tarihin masarautar Ilori jihar Kwara Najeriya da alakarta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniya. To idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga Profesa Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna, Najeriya, da kashi na biyun na ansar ku.
Wannan yanki ya dawo karkashin mulkin daular Usmaniya a shekara ta 1824. Aka ci wannan gari na Ilorin da yaƙi, wato Fulani kenan. Kada a manta, a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zo na a wannan yanki. Akwai Hausawa, akwai mutane Borno, akwai Nufawa da Fulani da sauransu. Amma a wannan lokaci akwai Sarki Abdulsalami dan Salihu, wanda ake kira da Alimi, shine ya jagoranci yaƙin yaɗa musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824, wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa, tsantsa zalla ya koma hannun Fulani. Sarki Abdulsalami dan Salihu, wanda ake kira da Alimi, shine ya jagoranci yakin yaɗa musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824, wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa, Tsantsa Zalla ya koma hannun Fulani waɗanda suke mazauna wannan gari. Wanda shi kuma ya yi rayu ya kare mulkinsa daga shekara 1842. Sannan bayan shi akwai shi ta ɗan Salihu, wanda ɗa ne a wurin Salihu bin Ali ɗan Alimi, wanda shi kuma ya karɓi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan ƙasa daga shekara 1842 zuwa shekara 1860. Sannan akwai Sarki Zubairu ɗan Abdulsalami, shi ne wanda ya karɓi mulki daga shekara 1860 zuwa shekara 1868, kaga ya shekara 8 kenan. Sannan akwai Shita Aliyu ɗan Shita, duk waɗannan zuri'a ne na Shehu Usman ɗan Fodiyo, wanda ya fara mulki daga shekara 1868 zuwa shekara 1891. Sannan akwai Moma ɗan Zubairu, wanda ya fara daga shekara 1891 zuwa shekara 1896. Sannan akwai Sarki Suleimanu ɗan Aliyu, wanda ya fara daga shekara 1896 ya kare a watan 14 ga watan Janairu na shekara 1941, a daidai lokacin da aka lullugad ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama kasa ɗaya a matsayinta na Najeriya. Sannan a shekara 1915 zuwa watan Nuwamba na shekara 1919 an samu wanda ake kira Sarki Shu'aibu Bawa ɗan Zubairu, wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar Ilorin. Sannan akwai Sarki Abdulkadir ɗan Shu'aibu Bawa, wanda shi ne daga 17 ga watan Fabrairu zuwa na shekara 1920 zuwa watan Yuni na shekara 1959 aka samu Sarki Abdulkadir ɗan Shu'aibu Bawa. Sannan akwai Zulkarnaini Gambari ɗan Muhammadu, sannan akwai Laofe ɗan Bawa a yi labo na biyar, sannan akwai Malam Aliyu ɗan Abdulkadir, akwai Sarki Ibrahim Kwalafo ɗan Gambari wanda shi ma ya yi mulki. Duka waɗannan sarakuna ne da suke mulkar wato ƙasar Ilorin a mutane wanda ake kira Fulani, amma kuma dukkaninsu gaba ɗaya za ga sun rikiɗe saboda akwai auratayya a tsakaninsu. Yawancinsu sun fi jin ma Fulatancin fiye da ma Yarbancin fiye da ma Fulatancin. Wasunsu ma ba sa ma jin ma wato Fulatancin sai ma dai Yarbancin gaba ɗaya. Saboda haka za ga daula ce wacce aka kafa ta a wani yanki wanda yake na ƙasar Yarbawa, amma kuma Fulani ne suka kafa daular bayan sun karɓi mulki a hannun Yarbawa Zalla. Sannan gidan sarauta ya koma gidan sarauta ne irin da yake bin tsari irin na shirarren musulunci wanda Shehu ɗan Fodiyo ya zo ya kafa, amma daga baya suka zo suka rikide ba sa jin wani yare in ba ma Yarbancin daga baya. Ba manta ba sai a ga cewa akwai daululi da dama da aka kafa waɗanda ba a ji su ba wanda suke ƙarƙashin wato daular Usmaniya.
Yawa, kafin mu je nan, mecece alaƙar gidan Afonja da gidan Alimi ɗin?
To abin da ya faru lokacin da aka fara a ƙarni na 19, akwai Hausawa da Fulani 'yan wanda suka yi hijira suka zauna a wannan headquarter din wato Oyo. Shi Afonja shine yayi zama yayi tawaye a cikin wato bangaren gidan Sarautar wato Yarbawa din. To daga baya sai ya zamanto saboda yayi tawaye tsakanin shi da masu Sarautar Ilorin, sai ya zamanto ka san an ce sai bango ya tsage gadan gari ki samu wurin shiga.
Haka.
To da aka samu rikici tsakanin Afonja da gidan Sarautar, sai aka waye gari su kuma Fulani da suka zo. Sun zo da kayan karatunsu, sun zo da kayan kasuwancin, sun zo da kayan kiwonsu da sauransu. Suna da jama'a masu dimbin yawa. Sai suka yi amfani da wannan damar suka yaƙi masarautar saboda barakar da ke tsakanin Afonja da gidan Sarautar wato Ilorin din. Saboda haka shi Afonja ya taimaka ma Salim bin Janta wanda ake kiransa Shehu Alimi. Wanda shi ne shugaban Fulani na wannan lokaci. To a shekara 1824 sai aka kashe Afonja, sai aka samu Abdulsalami wanda yake shi ne dan Alimi. Sai ya zama sarkin Ilorin a wannan lokaci bayan an ci yaƙi. Ya zamanto karkashin daular Usmaniya. To kaji abin da ya faru kenan. To baraka aka samu a cikin gidan Sarautar, sai ya zamanto ga Fulani sun zo da ƙarfinsu, su kuma sai suka amfani da wannan dama. Sakamakon rikici har ya kai ga an kashe shi a Afonja din. Sai suka samu dama su kuma sai suka karbe mulkin a hannun waɗannan Yarbawa. To tun daga wannan lokacin sai gidan Sarautar sai kuma hannun Fulani. Tafiya na tafiya, akwai aurataya tsakani, harkar kasuwanci, shige da fice yau da kullum. Sai zamanto Fulanin sun rikide, sun koma sun fi jin yare, sun fi amfani da yarbanci da yaren yarbanci fiye da ma yaren Fulatancin da suka zo da shi. Ina abin da ya faru kenan.
To da zaka na bayani game da sauran masarautu haka.
Yawwa, abin da nake so in ce a nan shine jihadin Shehu Dan Fodiyo, an san cewa Shehu ya bada tutoci ga masarautu daban-daban. To akwai wurare da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo wanda labarin su bai zo ga al'umma ba sosai sai daga baya-baya. Misali, an san dai cewa a Adamawa Shehu ya bada tuta ga sarkin Adamawa, aka yi jihadi. Amma akwai ƙananan yankuna da shi sarkin Adamawa ya ba ma tuta tutoci, su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunansu, suka dawo ƙarƙashin yankin Adamawa. Haka ya faru a cikin Gombe. Sarkin Shehu Dan Fodiyo ya bada tuta ga sarkin, amma daga baya ya je rarraba ƙananan tutoci shi ma. Aka yi yaƙi a yankuna daban-daban da dama da ke ƙarƙashin daular Gombe. Sannan bayan an ci yaƙi kuma suka dawo ƙarƙashin daular Gombe. Haka ya faru a Zaria. Sarki Ya Musa aka ba mu tuta, amma yankuna daban-daban kamar yankin Jama'a da ke kudancin Kaduna yanzu. Ai, sarkin Haruna Kajuru shi ne sarki Usman Kabin Yabo na Jama'a ya yaƙa. Aka yi jihadi tsakaninsu, aka tabbatar da daula ta Usmaniya a wannan yanki. So haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta Ilorin a zamanin shekara 1824, su ma suka samu wannan izini, sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki, sannan aka kafa daula a wannan wuri. Sannan daular Usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda Najeriya take a yanzu, ka san ta isa ma har mai wurno, har cikin Chadi, har cikin Niger, har wani yanki, wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi Kamaru. To shine abin da nake so mutane su fahimta. Saboda wasu za su yi mamaki su ce aka yi aka samu daular Usmaniya kuma a cikin Ilorin.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihin masarautar ta Ilori da alaƙar ta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniya. Yanzu a madadin Profesa Salisu Bala na Cibiyar Arewa House Kaduna, Najeriya, da ke an samu da tambayoyin, da producermu Dadi Balawi da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To masu sauraro, nan za mu naɗe taburman shirye-shiryenmu na yinin yau Asabar, sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona Wamai Nandudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC. Ni Aisha Mu'azu nake cewa kwana lafiya.